bagi mayang kau ya. Daga ƙarshe an cire shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger. Biyo bayan badakalar sama da fadi da kuɗin jam'iyyar kusan naira miliyan 500. A jamhuriyar Niger, 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun sa baki a kikikaka tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyun adawa na ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin ɗin nan ne aka waye gari da rasuwar tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, Barista Inu Abdul Kadir. Lamarin dai ya girgiza gidan siyasar arewacin Najeriya, musamman jihar sa ta haihuwa wato Sokoto. Muhammad Nasir ya duba mana kaɗan daga cikin gwagwarmayar da marigayin ya yi a fagen siyasa da mulki. Kazalika da kalubalen da ya fuskanta tun daga matsayinsa na majalisar mai alfarma sarkin musulmi, inda ya tattauna da dadaddan abokin gwagwarmayar sa Dallo N. Junaidu.
Idan ka diba lokacin da ya sakatar majalisar da sarkin musulmi a hito da yin laccoci na fadakar da mutane abubuwa, tun ma ba irin contribution din gudunmawar da sarkin musulmi ma mana wuce daya ba su ba, ta hannun shi haka Gamji Memorial Club ta samu ta ci gaba gaskiya Allah.
Tsohon mataimakin na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa mai kula da yankin Arewa maso yamma, mutum ne wanda ya fuskanci kalubale da dama a rayuwarsa. Alal misali, ya samu takaddama da gwamnatin jihar Kaduna, abinda har ya kai da aka rusa gidansa da ke jihar ta Kaduna.
Mun san wannan Aisha ne saboda wasu dalilai, ba don wani abun nan ba, amma kuma shi Yanwa haka yazo ya yi hakuri ya kyale a don koyi ba saboda shi irin da gare shi lauye ne kuma shi abin doka.
Haka ma yana matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, ya samu takaddama da ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar sa ta haihuwa, abin da ya kai ga jam'iyyar ta ayyana korarsa tun daga matakin mazaba har karamar hukuma har zuwa jiha baki daya. Wani abu da ya taso na takaddama shine neman sarautar marafan Sokoto, wanda ya tayar da jijiyar wuya a cikin masarautar Sokoto.
Ita sarautar kuwa ana iya bata tun da ta haifar da ina take, ta haifar da gidan Hassan dan kanan nan Asma'u kuma tawayinta, sannan kuma ta haifar da gidan Atiku. Faliki na ita sarautar tunan in ta gado ita aka ta gada mu ga demokrasi ta gada mu ta yi wannan ana tele ba dan koyin ba saboda wani yanin ga mutane isgili a shiga tsakanin wani da wani.
Sidi Aliyu Lamido tsohon kakakin jabir APC ne a jihar Sokoto, a halin yanzu mai bada shawara na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto wanda kuma tare suka yi gwagwarmayar siyasa da marigayin.
Najeriya ba wai Sokoto ba, Najeriya gaba ɗaya Allah ya sani muna cikin wani hali na juyayi babba wanda ana rasa muhimman mutane kware da gaske. To wannan rashi da mun kai yana cikin manya-manyan rashe-rashe.
Tarihi ya nuna mutuwari don wannan, mutuwari don wancan, mutuwari don wancan, mutuwari gata ce da da hali wallahi ka wako ni da na tuke kuka mata da na kyautar ta hali.
A ci gaba da dambarwar siyasar jam'iyyar APC a jihar Niger, daga ƙarshe dai an cimma matsayar cire shugaban jam'iyyar na jihar Injiniya Muhammad Imam daga mukaminsa, tare da wasu mukarabansa biyu sakamakon zargin sama da fadi da kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500. Shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar sun ɗauki matakin ne a wani taron da suka gudanar a Mina, a cewar lauyan APC a jihar ta Niger, Barista Khalil Faiko.
Mun zona ne akan rikici na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na APC. Muka gan shugabannin in za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu. Shi yasa muka zona muka bi duk abin da doka ta ce, muka cire rashin yarda a kansu. A turance muna ce vote of no confidence. An sauke state chairman na jam'iyyar APC da state secretary da state treasurer wanda ake tuhumansu cewa sun yi albazaranci da kuɗi a party. An sa caretaker ne saboda mun bi doka ne na sashi 17.
Yanzu shi gwamnati ya san da wannan abu ke
mun kai mai takarda, kuma ina da tabbacin shi ma memba ne na state executive committee. To abin ne na doka da aka yi don kuma in bai yi ba the sendo kan ya bada dama kai appeal tunda yake nan daga nan state za su yi appeal zuwa zona
to sai dai shugaban da aka tsige engineer Muhammad Imam ya kalubalanci wannan mataki wanda yace ya saba kundin doka da kaidodin jam'iyyar
kundin tsarin APC ya tsara yadda za a cire mutum na farko sai an baka laifin da kai a rubuce ba wa abinda mutum ke kwankwanto ba tunda ni ne chama kuma a kaina ne ake yi shi ya kamata wanda suka rubutu din za su rubuta su kai zona office na Abuja to ga korafinsu sannan ni kuma in sun nada committee daga can za a zo a same ni za a bani copy na korafin ni kuma in ba da shi a rubuce sannan committee din kuma ba kuma wai za su bani at least za a bani at least sati daya in an sanin korafin a yanda constituency sannan su committee din za a zo fito da bayaninsu amma abun yanda ya faru yanzu ni har yanzu da nake zaune ba wanda ya ce ga laifin da zai
batun zargin da ake yi na batun kudi
kenan shi nake ga maka zargin kudi ba zargin Facebook ne
baka a rubuce ba
babu wani abu a rubuce har yau mamakon su rubuta zuwa a gaba da APC Niger shine suka kai mu police station ba wai su ga su rubuta ma police ga abun da muka yi sannan har aka kulle mu
amma yanzu wannan matakin da suka dauka yau na sauke ku ka amta da shi ko baka yadda ba
a'a ya zai yadda da abin da ba bi kaida ba ha ya kai ne judge kai ne kuma mai kara kai ne kuma mai hukunci kai ne kuma mai raba mukami duk kai kadai a ranar yau ina magana a wurin nan
idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu na baya mun yi ta kawo muku dambarwar siyasa da ke wanzuwa a jamhuriyar Niger musamman tsakanin hukumar zaben kasar ta Sine da bangaren jam'iyyun adawa dangane da matsayar da hukumar zaben ta yi na cewa ba za ta sanya 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa duniya a ciki tuni da jami'iyun na adawa suka fito karara suka nuna rashin amincewar su da wannan matakin lamarin da ya sa hukumar zaben neman kotun tsarin mulkin kasar da ta yi bayanin tanadin doka akan sha'anin inda kotun ta goyi bayan hujjojin hukumar zaben to anan ma jami'iyun adawa sun ce sam ba su yarda da hakan ba a halin yanzu kuma kungiyoyin fafutukar kare demokradiyya a kasar sun sa baki ganin cewa matakin kan iya kawo cikas ga zaben musamman na 'yan majalisar dokoki inda 'yan kasar mazauna kasashen waje suke da wakilai biyar da tsarin mulki ya ba su damar zabe domin su wakilce su a majalisar a wani taro a birnin Yamai shugaban kungiyar rajin kare demokradiyya ta NPCR Nuhu Arzika yana ganin kamata yayi a sami tattaunawa da fahimtar juna tsakanin hukumar zabe da waɗanda lamarin ya shafa domin samu hanyar warware bakin zaren wannan takaddama a maimakon yunkurin hana wasu 'yan kasar damar 'yancin su da tsarin mulki ya ba su
mai kari ma kamata ya san akwai lokacin da ƙarfin shi shi ma zai iya ƙarewa tunda akwai iyaka ga komai ba wai ko mun ci ɗan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke haka ya kamata ya kamata a zo a zauna a gane mu juna a nemi a gane mu juna tunda zan ci a gane mu juna da inda an ka yarda a gane mu juna babu wata doka ta duniya da ta ce ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zabe in an shirya yau ana iya yi
da alama kuma su kansu kungiyoyin na kare demokradiyyar ba su yi na'am da hujjojin hukumar zaben ba akan matakin da take shirin dauka a ta bakin Abdu Idi na kungiyar FCCN
mali ba zabe aka yi ba horon shi ba zabe aka yi ba duk kasashe zabe ake kabin Niger ta yi zabe lari na ECOWAS kasa biyu sai sun yi zabe kuma zabe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona ɗin yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zaɓe su
a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Bazari Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma wato ba hero da doni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.